coronavirus ko COVID-19 daruka daga tarihi ga hukumomin Najeriya akan yadda za a tinkari coronavirus fitowa ta takwas manufar wannan rubutu shine mu nuna wa al'umman mu na burane da karkara cewa tarihi yana maimaita kansa ma'ana da yawa daga cikin abubuwa waɗanda ana ganin kamar wannan annoba ta coronavirus ita ce ta kawo su amma a gaskiya da duk mai bibiyar tarihi zai ga irin waɗannan abubuwan sun afku a lokutan da aka samu annoba a ƙasashen musulmi sannan kuma an dauki matakai kusan irin waɗanda ake dauka a yanzu don haka zamu kawo waɗannan bayanai da manufar nuna wa mahukunta a jawohin musulmai cewa haƙƙi ne a kansu da su kyautata wa mutane musamman ta hanyoyin da suka dace da cutar coronavirus ba sabon abu ba ne domin mahukuntan musulmi na baya sun yi a lokacin da mutane ba su da yawa irin na yanzu za a iya cewa babu wadata da hanyoyin sadarwa kamar irin yadda muke da su a duniyar yanzu a cikin tarihin da aka faɗa a rubutu na hudu an kawo bayanan da suka nuna cewa kowace annoba tana da irin tata ɗabi'a da salon da take zuwa da shi don kuma mu daɗa gane haka sosai za mu iya la'akari da yanayin cututtukan lassa ebola da sauransu kowace daga cikinsu da yadda likitoci da ma'aikatan lafiya suke ba da shawarar yadda za a tinkare ta cutar coronavirus dai akwai ta ko da kuwa an ce kirkiro ta aka yi a wurin waɗanda suka yarda da haɗin bakin turawa don su cutar da musulmi da musulunci wato conspiracy theory ko kuma Allah ne kurum ya zo ya rabu mutane da ita yadda take kama turawa da yahudawa har da manyan shugabannin ƙasashen turawan da sauran jama'a baki ɗaya ba wariyar launin fata ba sanin bambancin shekaru ya nuna lallai sai mun daɗa da zage don su babu shawarwarin likitoci da masu aikin kiwon lafiya don su ne ahlul zikir a wannan harkar hukumomi kuma akwai aiki a kansu sosai domin yawancin abubuwan da za a yi magana a kansu nan gaba suna faɗawa babin da ake kira da a siyasatin shari'a kowace kuma za ta duba abin da shi ne maslaha ga 'yan ƙasarta sai ta yi shi domin tabbatar da walwala da maslaha ta ƙasa baki ɗaya da kuma kaucewa babbar faɗawa cikin babbar ɓarna ga dai irin tsokacin da wannan rubutu ya zo da shi tsokaci na ɗaya batun daɗa ɗaukar matakan kiyayewa a kan hukuma wannan wajibi ne annabi alaihi salatu wasalam ya koya mana yadda za mu haɗa tsakanin yarda da ƙaddara da kuma neman magani da kariya a cikin hadisin da yake cewa ku bayin Allah ku nemi magani don Allah bai taɓa saukar da wata cuta ba face sai da ya saukar da maganinta sai cuta guda ɗaya ita ce mutuwa Imam al-Bukhari ya rawaiti wannan hadisi hadisin ya nuna cewa cutar daga Allah take haka shi ma maganin daga Allah yake Allah maɗaukacin sarki ya yi wa musulmi bayanin yadda za su yi sallah da jam'i a lokacin tafiya da yaƙi har yana cewa ma'ana ba laifi idan da akwai wata ƙazanta a tare da ku sakamakon ruwan sama ko kuma kun kasance marasa lafiya da ku ajiye makamanku amma ku da ɗaukar matakan kiyayewa sosai wannan ku ya zo a sura ta hudu aya ta 102 fahimtar irin waɗannan bayanai na cewa dole sai musulmi suna ɗaukar matakai na kiyayewa wannan shine yasa Imam Fakhruddin Razi da yazo fassara a karkashin wannan aya yake cewa wannan aya ta nuna wajibin daukar matakan tsaro daga abokan gaba sannan tana nuna cewa lallai wajibi ne a dauki matakan tsaro daga dukkan wani abu da ake zaton mai cutarwa ne wato al-madarul mazduna dan haka ya zama wajibi a je a nemi magani da kokarin samar da kariya dan kada a fada cikin annoba haka nan wajibi ne a kauce kada a zauna a karkashin garin da ya karkace ko kuma na ce katangar da ta karkace kada a zauna a karkashin ta wannan magana ta sa ta zo a wato cikin mafatihul ghaib na shi babban malami Imam Razi Fakhruddin Razi din mujalladi na 11 shafi na 207 wannan bayani ya fayyace mana yadda manyan malamai suke jan hankali tunjini cewa kada mutum ya zauna sai annobar ta ci galaba a kansa bayan yana da ikon kiyayewa lokaci na biyu Imam Shafi Allah madaukakin sarki ya masa rahama yana cewa da abtu fi qira'ati ilmi tarihi khaza wa kaza sana wa ma qara'tuhu illa li asta'ina bihi ala al-fiqh ma'ana na dade ina karanta tarihi shekaru masu yawa ban karanta shi ba sai dan na taimaka da shi wajen fahimtar fiqh amma yadda malam an-nafi'i ya kawo a cikin littafin da al-istiqsa mujalladi na 1 shafi na 59 wannan yana nuna mana yadda zamu amfana da abubuwan da suka faru a tarihi domin a samu mafita da za a warware wasu matsaloli misali akwai sarakunan musulmi waɗanda suka dauki matakan hana wasu mutane shigowa garuruwan gudun kada su shigo da annoba wasu kuma tarihi ya nuna sun yi sakaci har sai da wasu suka shigar musu da ita a kowanne akwai kyakkyawan misali ga su kamar haka misali na 1 a cikin watan Muharram na shekara ta 1090 bayan hijira an samu wata annoba a garin Fars wanda ake kiranta Fayed a turanci da kewayenta sai sarkin lokacin ya umarci dakarunsa da bayinsa da kada su bar wani ya shiga wannan babban birnin da aka fi sani da Mekinaz dan haka suka rika tsare mutane a duk hanyoyin da za su kai su zuwa can wanda ku ya biyo ta hanyar gidan sarki suka rika matsawa sosai wajen hanawa wannan ya jawo komai ya tsaya a cikin kasar har Allah madaukakin sarki ya kawo musu budi malam an-nasiri ya kawo a cikin littafin sa al-istiqsa mujalladi na 7 shafi na 61 misali na biyu a shekara ta 1233 bayan hijira ɗayan sarki guda biyu wato Umar da Aliyu sun dawo daga tafiya tare da wani ayyari sarki ya tura da wani katafaren jirgin ruwa aka ɗebo su baki ɗaya tare da hadimai da ƴan kasuwa da alhazaima da suka dawo daga a wannan lokacin suna zuwa annoba ta barke a garin mutane suka gano cewa wannan ayarin fa su ne suka shigo da annobar daga baya kuma wannan annobar ta yaɗu a birni da ƙauye har sai da shekara ta 1234 bayan hijira wato ta cika sannan kuma wato har wannan shekarar ta shigo ba a daina ba wannan ma malam an-nafi'i ya faɗa a cikin littafin zana al-istiqsa shekara ta mujalladi na 3 shafi na 133 lokaci na 3 idan muka rada bin hasken wannan magana da muka kawo ta Imam Shafi'i zamu samu cewa za a iya samun sabani a fahimta da fitar da hukuncin wata matsala idan ta faru musamman a irin wannan lokacin na tashin hankali da ta corona virus wanda ta rikita kowa abin yi a lokacin sai a yi amfani da hanyoyin mutunta juna da girmama juna don a warware sabanin kowane bangare zai iya sauraron ɗaya bangaren sannan a tattauna ba tare da hantarar juna ba akan wannan matsalar malamai a duniya sun samu sabani musamman dangane da sababin yadda wannan annobar ta kullu shin kinkirar ta aka yi ko ko Allah ne kurbi ya sako ta da kuma matsalar rufe masallatai da sauran ni a wurina samun sabani a irin wannan matsalar ba wani sabon abu bane da malamai sun yi amfani da abin da ake kira da ladubun sabani da an warware matsaloli da yawa tarihi ya nuna mana yadda malamai suka sami sabani akan wasu matsaloli a lokacin annoba amma ba su bari yayi zafi ba ga wasu misalai misali na daya a lokacin da annobar amwar ta bullo a shekara ta 18 bayan hijira a lokacin sayyidina umar yayi niyyar komawa da baya bayan da abdurrahman bin auf ya fada masa hadisin da ya hana shiga ko fita sai abu ubaida ibn jarrah yake da sayyidina umar shin za ku gudu ne daga kaddarar da Allah ya kaddara sai umar yace da shi ina ma a ce wani ne ya fado hakan ba kai ba ai za mu gudu ne daga kaddarar Allah zuwa wata kaddarar tasa babu bukari ya fitar da wannan hadisin sabanin fahimta anan a bayyane shi amma sai na umar sai ya warware shi wannan sabanin ta hanyar bulle da bul sabani misali na biyu a cikin wannan annobar ta amwar ta shekara ta 18 bayan hijira an samu sabani wajen matakin da fi dacewa a dauka tsakanin sahabbai domin a lokacin da Amr bin al-As ya fada wa sojojinsa cewa wannan annobar tana yaduwa ne kamar yadda wutar daji take yaduwa dan haka kowa ya hau kan dutse ya samu wurin buya shi kadai ya kawwame kansa a lokacin akwai wani sahabi mai suna Abu Wasilat al-Hudali take shi da Amr dan As wannan kuskure ne na zauna da Annabi alayhi salatu wasalam amma bai irin wannan umarnin ba sai Amr dan As yake da shi wallahi ba zan baka amsa ba da yake Amr bin al-As shine shugaba sai kun ya umarci mutane da su raraba suka bi umarnin sa har Allah ya warware musu bayanin wannan dabarar da Amr bin al-As yayi ya je gurin sayyidina Umar amma bai kyamaci dabarar ba wannan kana nema wannan bayanin sai ka duba musnad na Imam Ahmad mujalladi na 1 shafi na 196 ko kuma tarihu Tabari na babban malami Ibn Jarir Tabari mujalladi na 2 shafi na 488 waɗannan bayanai suna ba mu fikihin cewa a lokacin bullowar wata annoba ba a bari da'irar sabani ta yi fadi ana kokari ne a rage ta domin a samu nutsuwar da za a tinkari masifar da za ta danno ba ta da ta kai ga mutane ta danne mutane baki daya ba annobar za ta zo ta wuce amma in ba a yi sa'a ba sai sabanin ya zarce abubuwa duk su dagule Yusuf Sadafi yace ban ga mutum mai kaifin hankali irin na Imam Shafi'i ba yace mun tattauna akan wata matsala rannan bayan mun rabu sai muka haɗu da shi sai ya kama hannuna yake shin yanzu ba zai fi kyau mu ci gaba da zama ƴan uwa abokan juna ba ko da kuwa mun saba akan wata matsala Imam Zahabi ya kawo wannan bayanin a cikin Siyar al-Alamin Nubala mujalladi na 19 shafi na 10 wannan kissa ya fito da ta fito da yadda wato sallar da bin sabani tsakanin malamai ya kasance ko kuma na ce ta fito da yadda ake sallar da bin sabani ya kasance a tsakanin malamai lokaci na daya ko kuma na ce lokaci na hudu wajibin gwamnati ne a irin wannan lokaci ta bi duk hanyoyi na sauƙaƙawa jama'a ga kaɗan daga cikinsu hanya ta farko kare 'yan makaranta da sauran jama'a kulawa da rayukan jama'a musamman ƙananan yara yana da matuƙar muhimmanci tarihi ya nuna mana yadda aka dakatar da karatu a cikin masallacin da aka fi sani da Aljami'u Amr bin al-As a Misra kafin annobar da ta mamaye duniya a shekara ta 749 bayan hijira akwai halka 40 da doriya a cikin wannan masallacin amma duk an tashi su saboda annobar in kana neman wannan bayanin sai ka duba al-mawa'id wa li'atiba mujalladi na 2
shafi na 465 bada hutu ga yan makaranta tun daga kasa har jami'a yana da tasa fa'ida don mata tarafi ta al'umma kuma ana samun takudayya kuma abinda coronavirus ta fi bukata kenan yadda aka dauki matakan kariya yayi sai kuma iyaye su da sa'ido Allah madaukakin sarki ya tsare mu baki daya hanya ta biyu dagewa akan hana zirga zirga tsakanin garuruwa wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske domin hadisin da Abdurrahman bin Auf ya faɗa sayyidina Umar sarakuna a kasashen musulmi tsinkini suna yin haka a shekara ta 1227 bayan hijira an samu barkewar annoba a Istanbul wato Istanbul kenan kasar Turkiya sai hukumomi suka sa dokar hana zirga zirga tsakanin garuruwa musamman birnin Iskandariya Alexandria a Turanci da kasar Egypt da aka samu kullar guda daya a garin sakamakon sakaci sai mahukuntan suka kara tsaro da bada umarni a garuruwa irin su Dimyat da sauransu na cewa a hana shiga da fita sai da ta kai a wannan annobar hukumomi sun ce duk mutanen gidan da annobar ta kulla a cikinsu to ba mai shiga gidan ba kuma mai fitowa har sai likitoci sun zo kan Malam Jabarti ya kawo littafinsa Ajaibul Asar mujalladi na uku shafi na 360 da kuma shafi na 395 dan haka abu ne mai kyau da aka hana jirage tashi da zirga-zirgar motocin haya da na sauran mutane duk da dai al'ummar mu ta Hausawa suna da ban mamaki akan wasu abubuwan da za su iya yin hakuri na dan lokaci dan kare lafiyar amma sai fiki da za a ce yau ga mai coronavirus sai an samu waɗanda za su matsu kusa da shi dan su bada labarin sun gan shi hanya ta uku samar da kayan masarufi da abinci da ake bukata a yau da gobe idan gwamnati tana da iko da hali sai ta yi amfani da baitul mali dan kawo sauki ga al'umma na wajen kayan siyan kayan masarufi da raba wa al'umma a cikin karni na 10 a cikin kasar Morocco an yi wata annoba da ta sha kan mutane abinci ya karanta saboda karancin zirga-zirga sai sarkin lokacin ya sa 'yan kasuwa suka kawo gwamnati kayan abinci ita kuma ta saya da riba sun kawo kowane buhu a dirhami 5 sarkin ya ce a ba su dirhami 8 wato da karin dirhami 3 a matsayin riba sannan ya sa sojoji da 'yan doka suka raba wa talakawa don su samu sauƙin raɗaɗin wahalar da suke ciki Malam An-Nafi'i ya kawo a cikin al-Istiqsa nasa a shekara ta 1133 bayan hijira wanda ya daidai da shekara ta 1721 miladiya sarki Salma Suleiman na Morocco ya bude tsakokin abinci ya raba wa mabukata yasa aka ba su har kayan sawa da sauran kayan masarufi haka nan sarki Muhammad Abdullah ya samar da abinci da za a rika bayarwa unguwa-unguwa sannan ya ba wa hakimansa kuɗi da za su raba wa mabukata wannan ma hanya ce ta taimaka wa talakawa a zamanin yanzu sauƙaƙawar za ta haɗa da samar da lantarki da ruwan sha kyauta a shekara ta 1776 miladiya sarkin musulmi Muhammad bin Abdullah na Morocco ya soke wa mutane harajin shekara 4 sakamakon wata annoba mai tsafi da ta mamaye ƙasarsu hanya ta hudu tsaftace gari a annobar da ta afku a shekara ta 747 bayan hijira wadda ta yi daidai da 1327 miladiya gwamnatin kasar Damascus wato Syria a yanzu ta ware kuɗi masu yawa a wancan lokaci kamar dirhami 300 ta ɗauki ma'aikata musamman ta sa aka bukwatoci da bola a duk inda suke aka share ko ina aka wanke garin tsaf Malam ya kawo a littafin sana'a suluk li ma'rifati duwalil muluk mujalladi na 1 shafi na 459 a shekara ta 739 bayan hijira wanda yi daidai da shekara ta 1338 miladiya gwamnatin garin Dimashka ita wannan din dai akwai wani bawan Allah da ake kira da suna Tinkas ya sa aka yi aikin gayya na share duk da gwalo da daudar da ta taru a bakin kwatoci da matattarin ruwa da shara wadda ta tsoge lunguna da magudanan ruwa har suka jawo annoba a Dimashka yin haka ke da wuya sai yayi maganin yawan annoba da ake fama da ita a duk shekara dalilin haka kuwa mutane suka yi ta gode masa mala ya kawo a littafin zamanin Ibn Hajar Ad-Durrul Kamila mujalladi na 1 shafi na 178 haka nan idan abu yayi labari gwamnati ita za ta sauki nauyin kawar da matattu da yi musu likafani musamman a irin wannan cutar ta coronavirus wadda likafaninta na musamman ne ba duka mutane ne za su iya samar da shi ba mun gani a tarihin daudodin musulunci yadda gwamnati take daukar nauyin yin likafani ga talakawa da baki kamar yadda ya faru a shekara ta 1007 bayan hijira Malam Jabarji ya kawo a cikin littafinsa Ajaibul Asr mujalladi na 1 jabi na 48 akwai bukatar a samu kayan wanke gari da feshi don a wanke garuruwa in ba haka ba to a samu bayanan abubuwa da ake hadawa wata da ba za su cutar ba a koya wa mutane don su da kansu su wanke garuruwan da kuma yi musu feshi a shekara ta 1216 bayan hijira mahukunta a kasar Misra sun suka ce duk wanda aka kwantar a asibiti saboda annobar da take tashi a lokacin ko don wani rashin lafiyar daban za su ci gaba da zama a asibitin ba a sallame su ba gudun kada su shiga gari a samu wata matsala za su zauna a ƙarƙashin kulawar ministan lafiya likitoci na musamman za su rika duba Malam Jabarci ya kawo a cikin Ajaibul Asr mujalladi na 2 shafi na 315 hanya ta 5 samar da asibitoci wannan shi ma haƙƙin gwamnatin shi ne ya wajaba asibitocinsu waɗanda ake magana a kansu su zamo sun dace da yadda za a iya maganin annobar kamar a yanzu a samar da ventilator da zai taimaka wa wanda cutar ta kama don ya iya samun yin numfashi tarihi ya tabbatar mana da cewa tun daga shekara ta 656 bayan hijira da aka yi wata annoba da aka rasa wurin da za a aje wato matattu a wanke su a gurin su suna kai su wurare na musamman don wankewa ne su a wannan lokacin ba a gida suke wanke gawa ba a lokacin da annobar ta tsananta a Dimashka ya zamo ana barin mutane a kan hanya babu masu kulawa da su kowa na yin ta kansa mahukuntan a garin ba su yi ƙasa a gwiwa ba wajen gina asibitoci don kula da marasa lafiya daga cikin irin manyan asibitocin da aka kafa akwai katafaren asibitin nan da sarki Mansur ya kafa a shekara ta 680 bayan hijira wanda ya daidai da shekara ta 1281 miladiya wanda aka fi sani a tarihi da sunan Baimaristan Al-Mansuri sarkin Misra a shekara ta 824 bayan hijira mai suna Az-Zahir an rawaito yana da kulawa sosai a lokacin annoba ya ba da magani da abinci da likafani da sauran abubuwa duka waɗannan abubuwan ya ba da su ne kyauta don sauƙaƙawa talakawa malaiti kana neman wannan ƙarin bayani sai ka duba Ar-Raddu Zahir fi siratil maliku Zahir na aini shafi na 36 hanya ta 6 yin magani da neman taimako daga masu hali wannan shi ma yana da kyau ta yadda zai ba da tasa gudunmawar don a tsira tare a kuma gudu tare an samu wata girgizar ƙasa a lokacin halifantin Umar ɗan Abdulaziz rahimahullahu ta'ala sai ya rubuta gwamnatocinsa cewa su samu wani lokaci na musamman su yi sallah wanda kuma yake da wani abu to yayi sadaka domin Allah yana cewa a sura ta 87 wato suratul a'la aya ta 14 zuwa ta 15 wato ma'ana wanda yayi sadaka ya rabauta ya ambaci sunan ubangijinsa ya kuma yi sallah sannan ku rika karanta wannan ayar ta cikin suratul a'raf wato sura ta 7 aya ta 23 ma'ana ya ubangiji mu mun zalunci kanmu in baka gafarta mana ba baka kuma yi mana rahama ba lallai za mu kasance cikin waɗanda suka yi asara hadisi Ibn Hajar Allah madaukakin sarki ya masa rahama yana cewa wannan ko da yake ya zo ne game da girgizar ƙasa amma za a iya amfani da shi a lokacin annoba kamar yadda ya faɗa a cikin littafin sa mai suna Bazlul Ma'un shafi na 332 hanya ta 7 hana ɓoye kayan masarufi wajibin gwamnati ne ta tsaya wajen hana ɓoye kayan masarufi ta ƙara musu kuɗi tuntuni ƴan kasuwa suna da irin wannan halayya ta ƙara kuɗaɗe ko ƙara farashi a kayan da mutane suke da buƙatar su a lokuta na musamman tahowar adali da rashin zirga-zirga da shige da fice da hada-hadar kasuwanci ya sa 'yan kasuwa suna ɓoye kaya ko su ƙara musu kuɗi tare da cewa a lokacin da suka sayi kayan sun saye su ne da matuƙar arha hukumomin ƙasashen musulmi a baya ba ta yarda da irin wannan annobar da aka yi a shekara ta 1133 bayan hijira wadda ta yi daidai da ta 1721 miladiya sarkin Morocco Isma'il ya umarci 'yan kasuwa da su fito da abin da suka ɓoye na abinci a take sannan ya ce duk wanda ya ɓoye kayan masarufi zai iya rasa rayuwarsa sannan kuma gwamnati za ta karɓe duk abin da ya mallaka jin haka duk sai kowa ya bi umarni kayan abinci suka wadata lokaci na 5 nan ɗauki bayanan da Sheikh Ibn al-Azraq Muhammad bin Ali wanda aka haifa a shekara 896 bayan hijira ya faɗa a cikin littafinsa mai suna Bada'i'us Silk fi Daba'i'il Mulk mujalladi na 1 shafi na 163 zuwa na 165 wasu bayanan nasa akwai su a Bazlul Ma'un na Ibn Hajar musamman a shafi na 331 zuwa na 333 na mayar da misalan akan Najeriya dangane da annobar coronavirus da sauran matsalolin da suke damun kasar kafin wannan annoba wala'alla ma har da bayanta mutane suna samun kansu cikin tsanani kala-kala suna kuma buƙatar a kautar musu da waɗannan matsaloli akwai tsanani guda 3 da suka faɗa kan mutanen Najeriya su ne kamar haka tsanani na 1 tarnaƙin abokan gaba na ciki da na waje matsaloli ne guda 2 a tare a nan ga bayani matsala ta 1 dangane da abokan gaba na waje wannan a bayyane yake domin akwai wasu abubuwa da mai hankali zai yi tunani ta yaya suke faruwa a nan Najeriya misali rashin tsayuwar wutar lantarki da duk kushewar duk wani yunkuri na daidaita lamarin wannan ɗaya ne daga cikin abubuwan da ake gani da walakin gora aliya haka nan rashin tsayuwar tattalin arziki na ƙasar da yawan sauƙin karɓo bashi daga bankin duniya da sauran ƙungiyoyin duniya masu ba da bashi tsare-tsarensu da suke kawowa suna da lahani sosai ga mutanen Najeriya saboda bashi ne da ruwa
sannan kuma ba cika amfani da kudaden abubuwan da za su amfani al'umma kai tsaye ba. Wani misalin da ya shafi coronavirus shine abinda wasu manyan likitoci na duniya suke faɗa cewa za a samar da allurar rigakafi amma za a fara gwada ta a ƙasashen Afirka. Wannan ko kunya ba su ji ba suke faɗar wannan. Najeriya tana daga cikin ƙasashen da in ba a yi sa'a ba za a kawo waɗannan allurori don a yi gwaji sai a kashe wasu mutanen ba kaira ba dalili, duk da cewa ƙungiyar lafiya ta WHO da WHO sun fito sun yi kakkausar raji ga likitocin da suke faɗar haka. Amma dai sai gwamnatocin mu su daɗa kiyayewa. Matsala ta biyu, dangane da abokan gaba na cikin gida, wannan a bayyane yake cewa matsalolin Boko Haram da masu kidnapping da masu fashi da makami da masu cin hanci da rashawa duka waɗannan suna yaƙi ne da walwalar mutanen Najeriya, suna kuma kawo musu cikas a cikin harkokin da suke gudanarwa a rayuwarsu. Lahanin da suke yi wa mutane da zuba tsoro da kashe mutane ba kaira ba dalili, duk waɗannan matsaloli ne da suke murƙe cigaba da hana gurin ƙasar tattalin arziki. Wajibin gwamnati ne ta sa himma wajen maganin waɗannan matsaloli, domin irin gangamin da aka yi domin yaƙar annobar coronavirus yana nuna cewa za a iya yi irinsa domin yaƙar waɗannan matsaloli da suke hana 'yan Najeriya yin rawar gaban hanci. Tsanani kuwa da al'umma suke ciki suna da dama, amma ga kaɗan daga cikinsu. Na ɗaya, yunwa da tsadar kayan masarufi. Wannan ma yana da nasa tasirin da dakushi daɗin rayuwa a Najeriya. Mutane suna cikin tsanani, akwai marasa aiki da yawa, al'umma suna cikin talauci. Sama da kashi 60% na mutanen jiha kamar Kano sai sun fita za su samu abincin da za su ci, ba su da shi a ajiye. Don haka ya zama dole ga hukumomi da masu hali su daɗa taimakawa da kullo da hanyoyin sana'a da ayyuka ƙanana da matsakaita da manya ga mutane. Annabi alaihi salatu wassalam yana faɗa a hadisi cewa, wanda Abu Dawud ya rawaito, wanda duk ya tsaya akan biyan buƙatar ɗan uwansa shi ma Allah maɗaukakin sarki zai tsaya akan biyan buƙatarsa, wanda kuma ya shiga taimakawa ɗan uwansa shi ma Allah zai shiga taimaka masa. Tsanani na biyu, kullar annoba kamar coronavirus. Tun muna jin labarai akan wannan annoba daga China, to yanzu dai gashi annobar ta zo Najeriya har ta shigo wasu jihohi na arewa. Muna roƙon Allah da ya daɗa tsare mu, su kuma waɗanda ta ƙullo a wurinsu muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya kawo musu sauƙi, ya ɗauke cutar daga bayan ƙasa baki ɗaya. Ga wasu hanyoyi guda uku da za su daɗa taimakawa wajen samun kariya daga kamuwa daga wannan cuta. Hanya ta ɗaya, dagewa da yin addu'a. Kowa ya san cewa addu'a maganin masifa ce. An yi bayani akan muhimmancin ta game da kautar da annoba tun a rubutu na biyu, sannan a ƙarshen kowane rubutu ana yi wa mutane tuni da su ci gaba da amfani da irin addu'o'in dafa'i da kariya da rigakafi da Annabi alaihi salatu wassalam yake yi. Sai dai akwai matsalar cewa shin za a iya haɗuwa a yi addu'a kamar yadda ake haɗuwa domin tayar da fari? Yawancin malamai dai daga mazhabobi suna ganin cewa haɗa mutane a irin wannan sufa bid'a ne. Hafiz Ibn Hajar ya yi bayanai sosai a kan kasancewar irin wannan taron bid'a ne. Da aka sami gagarumar annoba a shekara ta 749 bayan hijira da kuma shekara ta 833 bayan hijira, ya ƙara da cewa waɗansu malamai sun ba da fatawar cewa babu laifi a shar'ance da a yi wannan taron. Suka kafa hujja daga magarin dalilai da suka zo a kan yin addu'a. Wasu daga cikin masu wannan ra'ayi suka matsanta sosai a kan sai an yi. A lokacin Sarki Mu'ayyid sai ya tara malamai don tattaunawa. Wasu malaman da suka je wurin ba su nuna wani inkari a kan yin taron ba. Wasu kuma suka ba da fatawa cewa barin irin wannan taro shi ya fi, saboda fitinar da take. Idan taron ya yiwu, to ba a da tabbacin irin matsalar da za ta afku saboda takuduwar mutane. Idan kuma abun bai yiwu ba, kada a jefa mummunan zato game da malamai da salihai, har ita kanta ma addu'a. Ni kaina inji Ibn Hajar yake cewa na fukarkata ga wannan a jawabi na da nayi. Na kuma kara da cewa da a ce irin wannan taron yana da matsayi a shari'a, ai da bai kuya ga magabata ba, wato salaf da sauran malamai na garuruwan musulmi tintini. A gaskiya wannan taron addu'ar ya saba wa tsarin bin sunna, domin babu hanyar da kiyadi zai shiga irin wannan matsala. Irin hadisai da suka zo game da tsoratarwar da Allah yake yi wa mutane ta hanyar kutubi, shari'a ta yi masa bayanin irin sunnar da ta dace da shi, wanda kuma ta saba wa tsoratarwar da Allah madaukakin sarki yake yi wa mutane sakamakon fari. Abin da ya zo na cewa a yi alkunoti idan wata matsala ta faɗo, kamar fari da annoba, a kan ra'ayin waɗanda suke ganin za a iya yin alkunutin, shi ma ya saba wa irin abin da ake neman a yi a lokacin kusufi ko shayar da fari. Wanda yake zai ɗauko abin da aka ce a yi a can ya kawo shi nan, ko abin da aka nemi a yi a nan ya kai shi can, a gaskiya yana son ya ƙirƙiro wani abu addini da babu shi. Dole kuwa a yi masa raddi. Imamu Shafi'i ya faɗa ɓaro-ɓaro cewa ba a yin alƙunuti a sallan shayar da fari. Wannan magana ta sama tana daɗa ƙarfafar abin da na faɗa. Malam Ibn Hajar ya kawo a cikin littafinsa Al-Imba, mujalladi na 8, shafi na 201, da kuma shafi na 202, da kuma Malam Ibn Hajar a cikin Bazilul Ma'ud, shafi na 315 zuwa shafi na 334. Haka nan Malam Ibn Hajar har yau a cikin Fathul Bari ya kawo a cikin littafin sa mujalladi na 10, shafi na 133. Haka nan kuma Ibn Tajribaldi ya kawo a cikin An-Nujum Mudhahira mujalladi na 4, shafi na 36. Hanya ta biyu, yawaita salati ga Annabi tsira da aminta Allah ya tabbata a gare shi, ita ma hanya ce ta samun ɗauke annoba. Ibn Abi Hajla ya hakaito wannan daga wajen wani malami, har yana kafa hujja da hadisin Ubayy bin Ka'ab. A cikin hadisin Ubayy yana cewa zai riƙa yi wa Annabi salati a cikin addu'arsa ko a sallarsa, a duk inda ake yin addu'ar roƙo. Sai Annabi alaihi salatu wassalam ya ce da shi, to kuwa za a kautar maka da duk abin da zai sa ka baƙin ciki, a kuma gafarta maka zunubanka. Imam Ahmad ya fitar da wannan a Musnad nasa, haka ne Imam Tirmidhi. Hakika salati ga Annabi alaihi salatu wassalam zai ingije duk wata annoba, sai mu daɗa dagewa da yinsa a kowane lokaci. Hanya ta uku, yin sallah, domin sallah tana da matuƙar muhimmanci wajen kauda masifa da annoba. Annabi alaihi salatu wassalam yana cewa idan lamari ya dame shi sai ya hanzarta yin sallah. Wannan Abu Dawud ya rawaito shi a cikin littafinsa na Sunan. Wanda duk ya ji wani abu da ya shafi annoba, sai ya kyautata alwala, ya wanke zuciyarsa, ya tattara himmarsa ga Allah madaukakin sarki. Wannan abu da yake yi zai kau da izinin Allah, ko kuma zai yi sauki, bai zai riƙa jin nauyin cutar ba. Kamar yadda wanda bai samu damar yawaita salloli ba zai riƙa ji. A dunkule, sallah tana da tasiri mai ban mamaki wajen kare jiki da zuciya da daidaita lamarin. Har ila yau tana kautar da abubuwa masu cutarwa daga mutum. Da za a samu mutane guda biyu, misali a ce Allah ya jarrabe su da wata masifa, sai ka ga wanda yake yin sallah shi tata, wato matsalar ta zo da sauki a kan ɗayan, ƙarshe shi kuma zai fi saurin kuɓuta daga cutar. Sallah tana injije shaurin duniya, musamman in an ba ta haƙƙinta da tsarki ciki da bai. Duk wani shaurin duniya da lahira ana kautar da shi ne ta hanyar yin sallah. Haka nan duk wani alheri a cikinsa, a cikinsu ana samunsa ne ta yin sallah. Sirrin abin shi ne, ita sallah alaƙa ce da Allah kai tsaye, dan haka gurgurdan alakar bawa da Allah gurgurdan irin kafofin alheri da za a bude masa kenan ko kofofin alheri da za a bude masa sannan a kawar masa da duk abin da zai kawo masa sharri wannan haka dan haka muke dadadin hankalin mutane gaba da annobar coronavirus cewa a dage da yin salloli na farilla da kuma nafila da hakuri kamar yadda Allah madaukakin sarki yake gaya mana a sura ta 2 aya ta 45 ma'ana Allah madaukakin sarki yace ya ku wanda kuka ba da gaskiya da Allah ku nemi taimako a gurin Allah madaukakin sarki ta hanyar yin sallah da hakuri a cikin fiqhun malikiya an nuna za a iya haduwa a yi sallah ko kuma kowa ya yi tasa kamar yadda malami Haji Yusuf da Suki sharhu karshi wa ya kawo sai dai babu wani dalili mai karfi kuma bayyananne da yake nuna cewa mutane za su iya haduwa don yin wata sallah ta musamman kowa dai zai yi sallarsa kamar yadda aka saba da kuma roki Allah madaukakin sarki ya tsare shi da shi da iyalansa da mutan garin su da al'ummar kasar sai da sauran musulmi gaba daya sannan kuma limamai za su iya yin alkunuti a sallolin biyar kamar yadda mazhabin Shafi'iyya ya tafi akai manyan malaman mazhabin irin su Arabi'i da Subuki da Ibn Hajar duk sun tabbatar da haka kamar yadda ya kawo a cikin littafin Badlul Ma'un na Ibn Hajar shafi na 315 zuwa na 328 a ƙarshe kada mu manta da bin shawarwarin likitocin da wato suka ba mu shawarwari tun a baya da kuma masu aikin lafiya da kuma yi irin addu'o'in da Annabi alaihi salatu wasalam yake nuna mana daga cikin ma waɗannan addu'o'in akwai wata Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu al-hazna idha shi'ta sahla. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu al-hazna idha shi'ta sahla. Da karshe ina jin hankalin mai sauraro cewa wannan ita ce fitowa ta 8 na rubutun babban malamin mu Farfesa Ahmad Murtala DUK hafizahullahu ta'ala a inda ni mai karantowa ɗalibin sa Yusuf Ja'far Talha Abu Hudzaifa na karanto tare da mai kula da na'ura injiniya NACD. Muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya amfanar da mu daga abin da muka saurara kuma muna roƙo Allah madaukakin sarki ya kare mu da ƙasarmu daga wannan annobar ya ije mana ita ya ji kan waɗanda suka rasu daga cikinmu. Allah ya nuna mana azumin Ramadana a cikin aminci. Amin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ما دا فتوى تترك